أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وبعد. Yawan musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ba mu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka. Darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfanar da mu cikin abin da za mu ambata. Cikin darasin da ya gabata mun yi bayani dangane da ma'anan girman kai da kuma alamomi wanda suke nuna alaman mutum da yake da girman kai da kuma girman kai. Insha Allah, cikin wannan darasin ma za mu yi kokarin mu ambace sashe daga cikin alamomin da suke nuna mutum yana da girman kai, sannan kuma da wasu al'amura wanda suke da alaka da shi, da ma kashe-kashen girman kai, saboda shi girman kai ya kasu kashi-kashi ne, nau'i-nau'i ne. Insha Allah zai zo cikin waɗannan darussa masu zuwa na gaba, da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfana da mu. Kamar yadda muka bayyana cewa girman kai yana da alamomi wanda ake gane shi ta hanyar su. Mutum da yake da girman kai yana da alamomi wanda in mun dubi wannan alamomin cikin sauki za mu iya fahimta cewa wannan mutum ne mai girman kai. Daga cikin su mun ambaci cewa akwai ayyuka wanda zai yi, sawa'an magana ne ko zama ne ko aiki ne, wanda suna nuna kenan shi mutum ne mai girman kai, kuma mutane za su iya fahimci haka ta hanya mai sauki. Kuma mun bayyana cewa duk waɗannan abubuwan za su kasance suna da tushe ne a cikin zuciyarsa, halace nafsiyya wanda yake dauke da ita, wanda yake ganin cewa shi ya daukaka yana birbishin duk wani wanda ba shi ba, sawa'an saboda yawan ilimin da Allah subhanahu wataala ya bashi, ko saboda yawan ibadan da yake yi, ko saboda duniya da Allah ta'ala ya bashi. Ina ganin cewa shi ya fi duk wani wanda yake ba shi ba. Saboda haka, daga cikin alamomin mu ambaci alamomin daman gaske, amma yanzu ma za mu ƙara bayyana wasu. Alal misali, daga ciki yana buƙatar ya kasance a koda yaushe mutane zamanto ya qifuna amamahu موقف الخاضئ الخاشع ويتحدثون بعظمته ومقامه السامي دائما. وتنشي متني وند كودوش ينا بكاته زمانتو متاني سنا مؤاملة دشي تحنين كسك انتد كانسو كما دجنس ورانسا يكسن تدلوك تنا متاني سكا هدو دشي سنا كنك اندكي اورانسا سنن كما سنا جنس ورانش يزمانتو كما سنا يوم مغانا wurin yaba shi da bayyana darajar shi da kuma makamin shi mai girma a koda yaushe. Wannan su ma alamomi ne daga cikin alamomin mutumin da ya kasance yana da girman kai, wanda yana da hadari sosan gaske idan ya kasance mutum ya iltifati zuwa gare su kuma bai yake su ba. A wani lokaci ma mutum bai sanin cewa yana dauke da irin wannan sifofi din, saboda wannan sifofi din sun bambanta da junansu, watan gurgurdan bayyanansu. Wani lokaci yana kasance dukkanin waɗannan sifofin da muka ambata da kuma alamomin da muka ambata na mai girman kai ya zamanto sun bayyana ga hili, kowa ya gansu. Akwai wani lokaci kuma sashen waɗannan alamomin ne suke bayyana ya zamanto kowa ya gansu. A wani lokaci kuma tana yiwa ya kasance shi kanshi wanda yake da girman kai din bai san cewa ba yana da sifa daga cikin sifofin masu girman kai. Sai ya kasance yana ihsasin cewa shi wannan abin da yake yi kamar yana da i'timadi ne da kansa, yana da dogaro da kai, yana da sika da kai, ta yanda shi yana ganin cewa duk inda yake dole ya zamanto an girmama shi. Kuma shi yana ganin ba karamin mutum bane, shi yana ganin shi mutum ne mai kima, shi mutum ne mai daraja. Duk inda ya zo wurin taro ne zamanto shi ne harko wanda ya shiga. duk inda yazo wurin taro ya zaman to shine harkon majalisi da abin da ya kama da haka nan sai dauka cewa wani nau'i ne na miza wani nau'i ne na falala wanda yake dauke da shi ba girman kai bane to wannan yana da hadari sosan gaske hadarin shi kamar ya kasance mutum bai da lahiya al misali a ce mutum ya dauke da wani mummunan virus a cikin jikinsa amma bai san da shi ba sai lokacin da zai ji kawai ya hadi wannan yana da hadari haka girman kai idan ya kasance mutum yana da sifofinsa yana da alamominsa sai zaman to bai fahimci cewa girman kai bane to koda irin wannan koda mutane za su masa wa'azi koda mutane za su masa nasiha koda mutane za su yi masa irshadi akan cewa wani kai hankali kana da sifofi wanda ba su da kyawu kuma wannan sifofin sun yi daidai da sifofi na mutane masu girman kai ba ya ji saboda yana ganin cewa shi wani matsayi ne ya samu wanda kuma ya cancanta ne zamanto an yaba shi akai ba ya zamanto ba an zo ana masa nasiha ko ana masa wa'azi ko abin da ya kama da haka saboda haka nan idan mun yi tadabburi kuma mun lura cikin wannan bayanan muna iya ganin khutura da kuma irin girman al'amarin girman kai da kuma alamomin shi wanda lazim ne kasance mutum yau da kullun kamar yanda zaka je likita kai examen ka ba da jini a dauki wasu abubuwa daga jikinka a gwada a gani kana da lahiya ko ba ka da lahiya yana da kyau ya zamanto mutum ka rika bijiro da zuciyanka akan nusus na addinin musulunci ayoyin alkur'ani masu girma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam maganganu da nasihohi na bayan Allah subhanahu wata'ala managarta masana halayen zuciya da kuma sifofin zuciya ka binciken kanka ka gani kana da matsala kana da cututtuka na zuciya ko baka da yanda kake binciken jikinka yanda zaka je wurin likita ya bincike ka haka nan ka je wurin malamin akhlaq ya gaya maka aibobinka ka kasance daga cikin mutanen da suke jin dadi a lokacin da aka ba su aibobinsu aka gaya musu aibobinsu Imam Ali alayhi salam yana hudiya cikin hadisi na cewa rahimallahu man ahada ilayya uyubi Allah ta'ala ya jikin mutumin da ya bani aibobina saboda haka ta hanyar nan zaka iya ka gane irin cutukan da kake dauke da su na zuciya kuma ya zamanto ka yi sa a yi ganin cewa ka yake su ka kawar da su ka hidda su a cikin zuciyanka tun daga asalinsu sai zamanto wannan ya baka daman shiga cikin bayin Allah subhanahu wata'ala managarta ya baka dama na shiga a cikin mutanen da suka tsarkake dabi'unsu ko ta dabi'unsu kuma ya zamanto sun samu rayuwa mai kyau a cikin wannan duniya da ma ran tashin kiyama kenan yana da kyau zamanto mutum ya ba irin wannan maudu'in irin wannan al'amura ihtimami zamanto ya damu da su kasance mutum yana binciken kansa shi yasa cikin darussan da suka gabata mun yi bayani dangane da abin da ya shahi musharata mun yi bayani dangane da abin da suka shahi muraqaba da muhasaba ta wannan hanyar ne kasance ko da yaushe kana binciken kanka kana muraqaban kanka kana kiyaye kanka ganin cewa baka fada cikin hadurra ba saboda kamar yanda zai zo cikin bayanai na gaba cikin ayoyin alkur'ani da ma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma hadisan iyalan gidansa tsarkaka zamu iya gane hakikanin hadarin girman kai da kuma cewa shine asalin dukkanin miyagun ayyuka wanda aka fara tabkawa a cikin wannan duniya din kuma suna da hadari sosan gaske ga rayuwa na addinin musulmi da ma rayuwa na ruhinsa da kuma tarbiyyar ruhinsa sai kuma abin da ya shahi kashe-kashe na girman kai watan girman kai kashi-kashi ne nau'i-nau'i ne kamar za mu shige shi cikin wannan bayanin yana cewa hunaka mafahimun muta'addida tahki an hazi alhala an-nafsaniyya akwai mafahim wato akwai ma'anoni daban-daban wanda suka bambanta da junansu waɗanda suke bayyana nau'o'i na wannan hala na zuciya na girman kai wato halin girman kai wanda yake kunshi a zuciyar mutum wanda kuma tasarrufat suke hitowa ta hanyar shi akwai mafahim daban-daban na harko haisu yatasawwar ba'da annaha mutaradifa tana yawan lokaci ma wasu dauka cewa waɗannan sifofin waɗannan mafahimin kaman ma'anan su guda kuma abu guda ne amma sun bambanta da junan su kamar yadda zamu bayyana nan gaba cikin bayanai da zasu zo walahal anna hunaka ikhtilafun daqiq fi ma bainaha alhali akwai ikhtilafi wanda ya kasance bayyananne ko mai zurfin gaske dangane da waɗannan mafahim din a tsakanin su ragma annaha tamtaddu jami'an ila asli takabbur dunda yake dukkanin waɗannan mafahim ɗin dunda bambancin da akwai tsakanin su bambanci wanda yake daƙiƙa tsakanin su amma kuma dukkanin su suna miƙuwa ne zuwa ga asali guda wanda yake shine girman kai al misali muna da halatul fawqiyya kamar da malaman akhlaq suke bayyanawa akwai hala fawqiyya wanda ita ma nan gaba zamu bayananta akwai al ananiyya akwai ananiyya wanda ita ma nan gaba zamu yi bayaninta me ma'anar ananiya akwai azzatiyya shi ma ma'anar shi zai zo akwai azamatu shakhsiyya akwai tafakhur wayannan duk mafahim ne wanda wani lokaci wani zai dauka cewa wayannan duk abu guda suke nihi amma akwai bambanci tsakanin su bambancin da adda kai ma tsakanin su bambanci ne daqiq sosan gaske mai zurfin gaske amma kuma din da yake asalin su kowanne wannan dukkanin su suna miƙuwa ne zuwa girman kai wato asalin su girman kai ne wannan mafahim ne haloli ne wanda suke hitowa ta hanyar girman kai wato mutum da yake da girman kai zaka same shi yana da wannan hala ta fawqiyya yana da ananiya yana da zatiya yana da azama shakhsiyya yana da tafakhur da abin da ya kama da haka amma dukkanin asalin su kamar yadda muka bayyana asalin su daga girman kai ne idan mutum yana da girman kai duk wannan abubuwan za su bayyana a gare shi saboda haka faqad tahkil kalima an ru'yati zat a'la min al-akharin wa hiya an-nazra al-fawqiyya kamar da muka ce bayanin zai zo nan gaba ma'anan kowanne daga cikin wannan mafahim inda muka ambata wani lokaci zai kasance kalma wadda take muke kira watan kenan hala fawqiyya watan hala ce watan wani hali ne wanda yake nun kai kana berbishin mutane kana sama ga mutane wani lokaci wannan kalma din tana ishara tana hikaya tana nuni zuwa ga me kasance mutum yana ganin cewa shi zatin shi shi kankan shi martabar shi darajar shi tana sama ga sauran mutane wani ita ke ake kira hala fawqiyya to kenan kalma ce wadda take nuna ko da wasu shi mutum wanda yake da girman kai yana ihsasin cewa shi zatin shi yahi na wasu shi yafi kowa girma yafi kowa daraja yafi kowa daukaka wannan ita ke ake kira hala fawqiyya tana da khutura sosan gaske ta yanda ba yanda za a yi kasance mutum ya saurara wanin shi ko da ku gaskiya yake gayawa saboda tsaban girman kai da mummunan wannan ihsasin da yake dauke da shi wa qad yara al insan nafsahu huwa al ajdar bisabi hazil fawqiyya fayataharrak liyastalima zimam al umur a koda yaushe mutum zai iya ganin kanshi cewa shi ne fi dacewa da dukkanin wani al'amari watan ko da ya kasance al cikin abubuwan da suka shahi al'amuran jagoranci na al'umma da kuma tafiyar da mujtama da ma wasu manasib siyasiya yana ganin cewa shi ne fi dacewa ta wannan kuma hala wannan al'amarin shine yake nuni zuwa ga mafhumin ananiya wato yaji cewa duk wani al'amari wanda zai taso shi yafi kowa dacewa kasance shine ya gudanar da shi to wannan alama ce nan ta mafhumin ananiya wato yana da ananiya wato shi ni kawai yana cewa shi ni kawai nake bukatan aikata abu kaza ni nafi dacewa da abu kaza ni ne wanda ne abu kaza irin waɗannan mutane a koda yaushe kana jin cikin maganganun su suna yawaita fadin ni ni bana son kaza ni kaza ni kaza wato ananiya kenan yana ganin cewa shi komai shi fi dacewa da shi jagoranci ne wani mansabin siyasi wani mawqi ne ijtimai yana ganin cewa shi fi dacewa da shi wannan kenan shine ma'anan shine ma'anan mafhumin ananiya idan kaga mutun cikin irin wannan halin to yana da sifa daga cikin sifofi na ananiya yana daga cikin da dauke da mafhumi na ananiya wanda shi ma wani bangare ne na girman kai wanda ke nuna mutumin mutakabbir mutum mai girman kai ne saboda haka zamu iso da waɗannan bayanai kasantan lokaci yana kure mana da fatan Allah subhanahu wataala ya amfana da mu cikin abin da muka ji Allah ubangijin rahama ya sanya mu daga cikin bayan sa managarta waɗanda za su tarbiyantar da zukatansu su yaƙi miyagun sifofi da suke cikin zukatansu musamman sifa na girman kai kasance ya sanya mu cikin bayan sa masu kankan da kai ya zuwa gare shi da bayan sa ya kuma ba mu sakamakon haka wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin